بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da sake saduwa a wannan yammaci na talata wanda shine yammacin biyar ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama na da shekara 1441 wanda ya dace da ranar 28 ga watan Afrilu na shekara miladiya ta 2020. Muna ci gaba da tattaunawa karkashin matashiya ta mafarki. Wannan shine darasi na tara insha Allah daga cikin jerin gi waɗannan darussa Allah ubangiji ya samu dace. Kafin mu je da nisa, ina so ne amfani da wannan dama na mika ta'aziyya a madadin ni kaina da kuma ƴan uwa ɗalibai wanda muke tare da su a nan makarantar mu ta Darul Hadithi Salafiyya dake nan Zaria a Najeriya, makarantar Malam Albani Marigayi, Allah ubangiji ya gafarta mishi. Ina so ne amfani da wannan dama na mika ta'aziyya zuwa ga ƴan uwa iyalai da kuma musamman malaminmu wato Malam Abdul Wahab Abdullah wanda aka fi sani da suna Imamu Ahlus Sunna wanda ke garin Kano. Ina masa ta'aziyya shi da sauran iyalai da ƴan uwa sakamakon rasuwar matarsa Malama Halima Shitu wacce ta rasu a jiya, kuma aka mata jana'iza a yau ɗinnan talata da safiyar nan a birnin Kano. Ubangiji Allah ya gafarta mata, Allah ya sa mutuwa ta zame mata hutu, ubangiji Allah ya mata rahama, Allah kuma ya ba iyalanta hakuri da su da sauran waɗanda abin ya shafa, Allah ya sa mu ma mu cika da imani. Wannan kenan. To a cikin wannan matashiya da muke tattaunawa game da mafarki, an iya tunawa an yi maganganu kala daban-daban a darussa da suka gabata har guda 8. A wannan darasi na tara da wanda za su biyo bayan shi insha Allah zamu yi magana ne kawai akan usulut ta'bir da aqsamut ta'bir da kuma qawaidut ta'bir, wato ka'idoji da tuwasa da rabarban yadda ake fassara mafarkaiya din insha Allah. Allah ubangiji ya samu dace. To abu na farko shine magana akan usul na ilmut ta'bir, wanda galibin maganganun da zan yi a nan zan ɗauko su ne daga maganganun al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi wanda yayi musamman a littafin shi na I'lam ko A'lam al-Muwaqqi'in bisa sabanin yadda ake karanta sunan littafin, wallahu a'lam. Ibn Qayyim yayi maganganu masu tsayi amma ina so zan tattakaita mana su ne a ɗaɗɗauko mana wasu daga cikin ru'us din su insha Allah. Farko yana da kyau mu san cewa shi fassarar mafarki gabaki ɗaya ana gina shi ne akan al-qiyas wa tamthil da al-i'tibar. Al-qiyas wato shine analogy, wato gwada wani abu ya kama da wani, kamantakekeniya, kokarin gano kamantakekeniya tsakanin abin da aka gani da abin da za a fassara. Kada manta mai magana akan wato cewa su ababen da mutum ke gani a ru'ya saliha din akwai codings, akwai wanda suke rumuz ne, wato wasu isharori ne, akwai kuma wanda yake za a ganshi karara irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce idan yayi farki yana ganin shi kaman kaman hasken asubahi. Akwai abinda in ka ganshi yadda ka ganshi haka yake, baya buƙatar wata fassara, kai ma da kanka za ka gane me yake nufi. Amma akwai abinda in ka ganshi ramzi ne, yana buƙatar wanda zai fassara shi, shine ma'anar ta'bir din. Kamar yadda aka san cewa akwai misali abubuwa da zaka gani a jikin lantarki ko ta na'ura ko a jikin program na computer, kaga ba kowa ke iya fahimtar me yake nufi ba sai wanda yake masani akan wannan harka. Amma kaga abinda zaka gani akan screen, akan interface na screen, wannan kowa da yake da gamagarin ilimi ko fahimtar me computer take nufi zai iya fassara shi. To irin waɗannan da suke buƙatar fassara su muke magana anan, waɗanda ake amfani da qiyasi analogy kenan, shine wato qiyasi, wato gwadawa. Sannan kuma akwai at-tamthil, shine wato suna bada misalai ne, misalai na abun da ya kama da juna. Da kuma al-i'tibar, i'tibar shine tsinkaye, ka tsinkayo abun kaman al-ma'anawi bil mahsus, al-ma'qul bil mahsus, abun da yake hankali ke tsinkayo shi sai ya canza shi ya juya shi zuwa ga abin da za a iya gani. naka kamar da Ibnu Qayyim yake buga misali Allah gafarta mishi cewa in ka dauki kamar asyab riga ko alqamis tufafi ko asyab idan mutum ya mafarkin yana sanye da wani tufafi na musamman tufafi ko an bayar da san tufafi ko makamantan su ana fassara shi da cewa addini ne to menene wannan kiyasi ne yanzu musamman idan ya ga tufafin da tsayi da tsafta ko kuma ya ga wani datti a jikin tufafin sa tsayin nan da tsafta na nuni zuwa ga tsafta da tsayin addinin sa in ya ga datti na nufin wani barna na iya samun sha addinin sa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara yace rigan nan addini ne da ilimi to wannan abin na abin da aka yi analogy tsakanin riga da addini ko ilimi saboda in ka lura yadda riga take suturta mutum haka ilimi da addini suke suturta shi yadda riga take ba mutum wato ta sa mishi al'aurar sa ta sa yayi kyan gani ya zama presentable a gaban mutane haka addini da ilimi suke mai to wannan shine kiyasin tsakankanin su haka allaban nono da ake ta'awilin sabil fitra an ga mutum ya sha nono a mafarki kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada al fitra lafiyayyen dabi'a ko halitta me yasa akai wannan kiyasin saboda abin da ke cikin nono da shi da al fitra na lafiyayyen abinci ga rayuwa shi nono lafiyayyen abinci ne ga jiki ita kuma fitra lafiyayyar abinci ne ga rayuwa ga kyakkyawan tafiya kyakkyawan rayuwa dan haka zaka ga yaro kankani idan an raba shi da nono ko an raba shi da fitrar sa duk zai samu tasgaro kin dan haka fitratul islam take ake fassara ta da ake fassara nono da fitratul islam haka saniya da ake fassara ta da matsayin addini ko alkhairi ko raye kasa saboda saniya dabba ce wacce take tana da yawan alkhairi da karancin sharri haka an fassara ainihin alkhashab kusuturin itace musamman an gan su yankaku ko jinginannu sai a fassara su da munafikai kamar yadda Allah yake cewa ka annahum khushubun musannada saboda abin da yake tare da su shine yadda munafiki kamar ba shi da rayuwa a jikinsa haka wani itace shi ma ba yi da ruhi a jikinsa haka yadda wani itace yake wato gashi nan ba yi da wata daraja haka munafiki yake ba yi da ta daraja ba yi da alkhairi shi ma bai da wannan alkhairin haka kuma ake fassara wuta in an ganta a farki ake fassara ta da fitina saboda kamar yadda wuta take lalata abubuwa haka fitina ke lalata rayuwa ga baki daya haka kuma taurari akan fassara su da malamai ko manya ko masu daraja saboda taurari sune suke shaitar da mutane wa alamat wa bin najmi hum yahtadun to haka malamai da jagorori suna shaitar da mutane haka ruwan sama akan fassara shi da rahama da ilimi da sanin hikima saboda abin da ke cikin ruwan sama na rahama da samun arziki haka kuma fitar jini daga jikin mutum ko makamancin sa akan bai fassara shi da fitar dukiya saboda dukkanin su suna da dinnan tasiri ga jiki wajen karfin sa to haka yahudiya wa nasraniya inda mutum zai ganshi a cikin yahudu ko nasara ko yaga ya saka sutarar su ko yana mu'amala da su to alamar bid'a kenan wannan addini saboda yahudu da nasara sune kan gaba wajen kabiloyi a cikin addinin sama haka akan fassara ƙarfi akan fassara shi da nau'o'i na makamai ko abubuwa masu daraja saboda darajar ƙarfi da yadda yake da tasiri wajen gina abubuwa haka akan fassara ƙanshi binnan akan yabo da za a yi wa mutum ko wani aiki mai kyau da zai yi haka mummunan binnan wari kuma akan fassara shi da ainihin wato abokan gaba ko makamantansu dabino akan fassara shi da yana nuni zuwa ga abinci mai daɗi ko aiki mai kyau zakara yana nuni zuwa ga babban mutum ko babban jagora maciziya takan iya nuni zuwa ga abokin gaba ko dan bid'a wanda yake da wato guba tare da shi haka nan kwari waɗannan ants haka hasharat sukan zo da ma'anan wato wawayen mutane marasa tunani haka nan kuma abin nan an ga kare to yana iya daukan fassarar wato abokin gaba amma wanda yake a boye wanda yake mai sharri amma sharrin shi ba zai kai ko ina ba ko kuma dan bid'a wanda yake bin son zuciyarsa yake kin addinin sa yayin da bera kuma ake fasara shi da fasikar mace mutumiyar banza zaki kuma da mutum wanda yake mai kahu wanda yake yarera su yafi karfin kowa eh da makamantan su to haka daga cikin usulul ta'bir malamai sukan dauki kulliyat su kawo kamar yadda shi Ibn Qayyim ya kawo alal misali yana cewa duk inda aka samu wi'a'ul lil ma'i fa huwa dalun alal asas mazubin ruwa yana nuni zuwa ga kayan daki wanda kuma zama abun nan wa'un ne lil mal abun saka kudi kaman jaka ko akwati ko asusu yana nuni zuwa ga zuciya haka kuma abinda aka ga wuta ta kona yana nuni zuwa ga wani bala'i ko musiba eh ba a sa ran zai jaru yayin da idan mutum ya ga jikinsa ya zama babba ko wata gaba shi ta wuce yadda aka saba gani kaman hannu ko kafa ko hanci ko azzakarin sa ko wani abin sa ya ga ya wuce kimar yadda aka sani kaman gemu kaman hannu to yana nuni zuwa ga karuwar alkhairi da gababban da suke na alkhairi din amma kaman hannun hagu ne zai ya zama sharri haka idan kaman al'aurar sani ta zama tana abin nan ko kuma al'aurar mace ta ganta a makshufa wato a fili alama ne ta sharri haka kuma sutura idan mutum bai ga ya saka wata sutura wadda ba inda aka saba sata ba kamar ya ga ya saka hula a kafa ko ya ga ya saka rawani ya daura shi a kwankwaso kuma ta daga ta saka niqabi a ainihin wato madaurar zaninta to wannan ma yana nuni zuwa ga wato samun wani juyin juye hali wanda yake mara kyau haka mutum ya ga an bashi muƙani na kaman minista ko gwamna ko malanta ko limanci in ya zama dama a rayuwarsa ta asali ya dace da wannan muƙamin to alama akan zai samu wani dauka a duniya amma in a rayuwarsa ta asali bai dace da wannan muƙamin ba to tayi wani sharri ne ko wani tonan asiri zai same zai gama da shi haka mara lafiya in akai mafarkin sa yana fita ko yayin mafarkin kanshi yana fita daga gidansa ba tare da yayi magana ba ya fita shuru to alamar zai mutu ne nan kusa in ko yayi mafarkin yana fita tare da magana da yake to alamar zai ji sauki ne tafiya tana nuni zuwa ga wato canza wuri daga wuri zuwa wuri yayin da mutuwa ganin mutun ya mutu a mafarki tana nuni zuwa ga tuba da kuma zuwa ga Allah saboda mutuwa kuma ga Allah ne kamar da Allah yake cewa summa ruddu ila Allah mawlahumul haqq wadannan suna daga cikin ababan da suke wato a gurguje suna iya zama rumus da ake iya fassara wasu abubuwa da su da haka sai Ibn Qayyim yake cewa wa usulut ta'bir as-sahiha inma ukhidat min mishkat al-Qur'an tuwasa na fassara ka'idojin fassara wanda suke ingantattu na fassara farki an dauko su daga hasken fitila al-Qur'ani ya buga misali yake cewa kamar as-safina tu'abbaru bin najat ana fassara jirgin ruwa da tsira ina aka samu wannan abin nan din ramzin shine fadin Allah fa anjaynahu wa ashabu as-safina sai muka tsiratar da shi da shi na cikin jirgin ruwa a cikin tarihin annabi nu san haida ana fassara as-safina bitijara ana fassara ta da kasuwanci ana fassara duwatsu da zakata masu taurin kai kaman da Allah yake cewa fa hiya kal hijara aw ashaddu qaswa ana fassara fararen halittu ko farin koyi da mata ga sanan ka annahu nabidun maknun haka ana fassara abin nan sharruwa da fitina da Allah yake cewa sharibu minhu illa qalilun minhum Allah ya fitine su fa man sharibahu falaysa minni da haka abin nan cin naman mutum kan sana guguyen naman shi ko kana cin abin nan hancin sa ko kunnan sa wannan gulma kenan gaiba kenan a menene da Allah yake cewa ayyubu adukum an yaakula lahma akhihi maitan fakarihtum haka makullai da wani zai mu farkin ya gan shi dauke da makullai to zai tara dukiya ce wanda bai san alherin ta da rashin alherin ta ba irin kamar yadda Allah ya bada labari game da Karuna da yake cewa ake cewa wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulul quwwa yana da tarin maballai makullai haka nan su albasa da citta da tafarnuwa suna nuni izuwa ga mutum zai da wani abu na ƙasa ya bar na sama zai zabi wanda yake ba mai kyau ba atasabulun da zai huwa adna billazi huwa khair da makamantan shi haske fa ana fassara haske da shari'a ana fassara duhu da bata shi yasa aka bada labari cewa Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ya ce wani mutum mai suna al-Habith ibn Sa'd al-Ta'i da ya bashi alƙalanci sai ya ce masa yayi mafarki ne ya gani ya ga Umar yake cewa na ga rana da wata suna fada taurari kuma sun ja sahu biyu sai Umar ya ce mashi ma'a ayyihima kunta to kai tare da wanne a cikin su kake yace ma al-qamar al-shamsi na gani ina goyen bayan rana wata ne sai Umar ya ce to kunta ma al-ayatil mahmuda eh to kana da kaza bangaren abun yabo idhab falasta ta'malu li amalan amma ka tafi ba za ka yi mini wani aiki ba wala tuqtalu illa fi labasin min al-amri kuma za a kashe ka ba sai a cikin wata fitina wanda ba za a gane gaskiyar ta ba aka ce wannan mutumin asifin aka kashe shi Allah shi kyauta haka nan ibn al-qayyim ya karba da labarin cewa an tambayi wani mai fassara farki aka ce wani yace naga rana da wata sun shiga cikin ciki na sai ya ce mishi tamutu mutuwa zaka yi ya fi kama wuja da fadin Allah fa idza barikal basar wa khasafa al-qamar wa jumi'a ash-shamsu wal-qamar yaqulu al-insanu ayna al-mafar sannan daga cikin usulun haida yau akwai adabiyu wanda take ne zuwa ga mutum musulmi da kalma mai dadi kamar da annabi ya kwatance da ita sai kuma guna wanda take nuni zuwa akasin haka sai kuma gunki ganin gunki a mafarki na nuni zuwa ga mummunan mutum ko mummunan ra'ayi ko mummunan tafarki yayin da kuma gona take nuni zuwa ga aiki aikatuwa in kaga kuma gonar ta kone to aikin zai lalace kenan da dai misalai iri daban-daban wanda ake bugawa tafiya madidiciya tana nuni zuwa ga siratul mustaqim yayin da kuma fito al'aurar mutum ya ga sirrin shi ta cire an ga al'aurar sa to zai aikata wani zinubi ne wanda asirin shi take tona a sanadiyar zinubin nan haka nan inda mutum zai ga yayi gudu har ya tsira ma wani abu to alamar cewa daga karki zai kai labari ko da dai ya sha wahala nitsewa a ruwa na nuni zuwa ga shiga ga fitina yana nuni zuwa ga shiga cikin wata fitina wanda bai san da za a yi aita ba to zaka kamar dai da muka ambata tun farko shi mafarki misalai ne Allah subhanahu wataala yake bugawa ko a ce mala'iku suke buga ma ruhin mutane suke buga ma kuruwar dan adam wanda shi kuma sai ya gani saboda alakar shi da wannan kuruwa domin ya samu ya fassara ko ya san abin da yake ciki wanda zai faru da shi a nan gaba ko wanda ake tsoratar da shi a nan gaba ko wanda ake sa rai ya samu alkhairin shi idan ya kokarta to wannan kenan a takaice kwarai da gaske dan gane da usul na ta'wil na ta'bir malamai suna maganganu game da kashe-kashen mafarki din ko kashe-kashen at-ta'wil kamar yadda al-Imam al-Baghawi ya kawo cewa akwai hanyoyi guda biyar na farko ana iya da yace ilm anna ta'wil ar-ru'ya yanqasimu aqsaman fasara mafarki ya kusa gida-gida da gaske akwai yace faqad yakunu bi dilalatin min jihati al-kitab za iya fassara shi da wata fuska ta bangaren al-Qur'ani aw min jihati sunna ko kuma ta bangaren sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aw min al-amthali as-sa'ira bayna an-nas ko kuma ta amfani da karin magana da ke yawo tsakanin mutane wa qad yaqa'u ta'wil 'ala al-asma'i wal ma'ani ko kuma akan sunaye da ma'anonin su wa qad yaqa'u 'ala al-didd wal qalb ko kuma akan akasan abu ko abin da aka juya to shine kamar yadda muka buga a baya nan kusa cewa al-hablu ana fassara shi da al-qawari da Allah ya ce wa tasimu bi hablillah da kuma cewa as-safina ana fassara ta da tsira fa anzainahu wa ashabu as-safina da al-khashab da muka ce ana fassara shi da munafikai kamar da Allah yake cewa ka annahum khushubun musannada sannan duwatsu da ake fassara su da taurin rai da Allah yake fahiya kal hijara aw ashaddu qaswa da kuma mara lafiya da ake fassara shi da munafinci kamar da Allah yake fi qulubihim marad da kuma al-bayd wato farare ana fassara su da mata ka annahunna baydun maqnunun cikin safat kenan haka ana fassara su kuma da ainihin wato sutura kamar da Allah yake cewa hunna libasul lakum to sannan ana kuma fassara ruwa da fitina a wasu lokuta da Allah yake cewa kuma sai da Allah yake cewa la askainahum ma an ghadaka linaftinahum fi dinnan da Allah ya fada sannan cin naman wani ana fassara shi da ainihin wato gulma kamar yadda yace ayyuhubu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan idan aka ga wani sarki ya shiga wani gari ko wani gida idan gurin bai kamata a ce an ganshi ya shiga irin shi ba matsayin shi na babban mutum to musiba ce da kaskanci zai faru da shi kun kuma wurin shi ya kai ya shige shi to musiba da kaskanci za ta faru da mutanen wurin kamar da Allah ya ce innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa dakhalu izzata ahliha wa ja'alu izzata ahliha adillatan wa kadhalika yaf'alu wannan ta daga cikin at-ta'wil bi dalalatil qur'an akwai at-ta'wil bi dalalatil hadith kamar da muka ambata kaman al-ghurab wato hankaka yu'abbaru bil rajul al-fasiq saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da cewa fasiki ne haka tsira da annabi ya ce in khamsun min ad-dawabi fawasiq to duk ɗaya daga cikin su da mutum ya gani wannan alama ce haka lankwashashen kashi na haƙarƙari ana fassara shi da yamace da kuma da annabi kita innal mar'ata khuliqat min dal'in kamar da yake cikin bukhari haka nan alqawarir wato kayan karanci ma ana fassara shi da mata inda annabi ya ce rifkan bil qawarir ya anjasha na cikin hadisin bukhari da muslim shi ma to haka dai ake tsintsinta sai kuma ta bangaren kaman fassara da ainihin wato karakaran maganganu kamar abin nan tonan rani to ana fassara shi da makirci kamar da akan ce man hafara hufratan wa qafiha mai gina ramin mugunta ya gina shi idan gajeri to wannan ana fassara shi da mutum zai gina ta haƙa rami to kamar ko kuma wasu wani suna haƙa mishi rami to kamar alama suna shirya mishi wani tuguri sai kuma mai ɗiban itace al-hatib ana fassara shi da annamimi saboda ko kuma ana fassara shi da annamimi saboda abin nan waccan da Allah ya ce matan da Allah ya ce wa mar'atuhu hammalat al-hatab ana fassara shi kuma da mutum wanda yake ne yayi saboda karin maganar da larawa suke cewa hatibu laylin ne kwashe cikin dare zai je kwaso abu da zai cutar da shi tsawon hannu ana fassara shi da aikin alkhairi saboda wannan hadisi annabi yake cewa inna mutuwa da ta fara bina daga cikin ku tace mai tsawon hannu sai aka tara wato matar shi ce mai alkhairi din nan haka abin nan jifa da duwatsu ko da makani ko da kibiya ana lissafa shi da kazafi da haka saboda Allah ya ce wallazina yarmuna almuhsanat sai kuma wanke hannaye ana fassara shi da alyas kamar yadda suke fada al-tisti gosaltu yadayya anka na dauke tsammani daga barinka sannan akan yi amfani da sunaye wajen fassarar mafarki kamar a ga mutum mai suna Rashid sai a ce to Rashid ne ko a ga mutum mai suna Salim sai a ce to Salama ce kamar yadda yazo a cikin hadisin da ke cikin sahih Muslim na Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ra'aitu zata laylatin fi ma yara na'imu ka anna fi dari Uqbata bin Rafi' fa utina bi rutabin min rutab ibn Tab fa awaltu rif'a lana fi dunya wal afiya fi al akhirah wa anna dinana qad daba ina cikin sahih Muslim wannan hadisin a cikin kitabur ru'ya annabi ya ce wa Anas bin Malik nayi mafarkin mun je gidan Uqbatu bin Rafi' to Rafi' daukaka sai na fassara wannan da ar-rif'a fi dunya sannan aka zo mana da dabino na Rutabi ibn Tab sai na ce to mun samu ainihin wato al-afiya za mu samu al-afiya fi dunya fil akhirah sannan kuma wa anna dinana qad baba daga Rutab din ana amfani da irin wannan haka abin nan Ibn Sirin aka ce yana fassara ya'yan dabino da niyyar tafiya kuma yakan fassara din nan sosan danga shi ma da tafiya saboda yadda yake bin layi ko danga idan a ciki babu wani mummunan abu da aka gani yana fassara shi da haka so a sannan akwai ta'wili da ma'anar abu kaman ainihin wato wani dan itace to akan fassara da ma'anar shi kamar dabino din ko kamar guna za a fassara shi da cewa abu ne mai daci ko kamar rubabban abinci lalacewa kenan ko kuma kamar ainihin wato abin nan konso wanda yake babu komai a cikin sa kamar konson abin nan kamar aga aga dawa amma sai zama kaikai ne kawai a cikin buhun babu dawar to zai zama mutun zai yi wani abu mara amfani kenan ko mai karancin daraja haka narjisa wannan turare wannan bishiya wacce ke mai turare ta bakin rafi da ake yabata ake bada tarihin ta aka ce wata mata ta taba ce mu wani mai fassara mafarki nan farkin na ga miji na ya aiko ya miƙo mini fulawa ta narjisa sai mai wannan fassara ya ce mata to mijinki zai sake ki ne kuma zai rike kishe ki saboda da ya nika miki ke fulawa mai mutuwa yanzu ita kuma kishe ya nika mata wani ita wani wato abin zangarniya mai kyau ita wannan fulawa yanzu ta bushe to haka akan yi ta'awil didd abin da yake didd wal qalb alal misali abin nan al khawf fi an-nawm yu'abbaru bil amn tsoro a cikin bacci ana lissafa shi ne da aminci saboda fadan Allah wal yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna Allah ya ce zai canza musu daga tsoron su zuwa aminci wal amn fihi yu'abbaru bil khawf mutum kuma ya ganshi cikin aminci a cikin bacci to ana lissafa shi da tsoro haka gengedi ana lissafa shi da natsuwa kamar yadda yake iri ga shi humun nu'asu amanatan to haka kuka akan fassara shi da farin ciki ko kuma a fassara dariya da bakin ciki duk wannan diddi kenan ko a fassara annoba da yaki ko yaki da annoba ko gaggawa da nadama ko nadama da gaggawa sannan akan fassara al-ishq kauna mai tsanani da hauka ko hauka mai tsanani a fassara ta da kauna haka nan akan fassara kasuwanci da aure ko kuma aure da kasuwanci duka wannan tarjumatu didd ne haka akan fassara ainihin wato canza gida daga wani gida zuwa wani da tafiya ko kuma tafiya a fassara shi da ma'anar canza gida daga gida zuwa gida to haka kuma daga irin wannan ne idan mutum ya farki yana jin kishi to alamar zai koshi ne da ruwa ko ya farkin talauci sai a fassara da wadata ko farkin wadata a fassara da talauci ko ya farkin ya ji ciwo a fassara da warkewa ko ya warke a fassara da ya ji ciwo haka kuma ake fassara karuwan abu da raguwarsa kamar karuwan sautin abu sautin wani malami ko wani shugaba a ji muryar shi ta yi kara ta wuce ta da alamar zamanin shi ya kusa wucewa haka akan fassara ainihin wato kamar yadda muka faɗa da su mata da tsira to haka nan kuma har ila yau akwai ana iya samun daga shawun da ya kamata a lura da su shine ana iya samun caccanzawan ma'anar waɗannan mafarkaiya kamar yadda muka mata tun a baya da gurgurdan mutumin da ya mafarkin da lokacin da irin zamanin da irin yanayin inda ya mafarkin alal misali shine Ibn Sirin ya kasance an ba shi labari wani mutum ya yi huduba aka ce wani ya farke yana huduba akan mimbari sai ce to zai samu shugabanci in kuma ba ahalin shugabancin bane fa sai ce to za a kere shi ne za a crucify din shi ne shine zaka ga akwai misali share da ake bugawa cewa an tambayi Ibn Sirin wani ya ce mishi kamar da Ibn Qutayba ya kawo a littafi shi ne muka ambata na ta'birul ru'ya wani ya ce mishi alaga ta malam naji ana kiran sallah ya ce mishi za ka yi aikin haji wani ya ce ai ni ma naji irin haka yace kai kuma za ka yi sata a yanke maka hannu sai aka ce mishi alaga ta malam to ya haka sai ya ce wancan na farko saboda yana da kyakkyawar dabi'a da kyakkyawan aiki dan haka sai nayi mishi fassara da wa'adhin fil nas bil haji wannan kuma shi kuma yanayin shi da dabi'arsa ba irin na wancan bane sai nayi mishi fassara da ثم أذن مؤذن أيتها الإير إنكم لسارقون كما كو نيدغا cikin su haka din yadda wannan malami ya ambata haka ya farde shi to haka idan da mutum a cikin baccin shi zai ga idan ruwa tana gudana yana nuni zuwa ga alheri yana saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mafarki irin wannan na alheri ma'ana da mutum zai ga ya farki amin ya ga cewa abinda idan ruwa na gudana to alama akan aikin shi aikin shi na alheri ne zai gudana zai mutu ya ba aikin alheri kamar da muka ji a baya game da ainihin wato sahabi Usman dan Maz'um to ina ganin gashi lokaci ya kore mana amma za mu dan ƙara kamar ko da minti biyu dan mu gama da wannan gaban nan sun buga mana wasu misalai da suke irin waɗannan kamar misali mafarki wanda zaka ganshi ka ganshi karara yadda ka ganshi shine kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama farkin Fathu Makka da Allah ya bada labari ya kad sadaqa Allahu rasuluhu ru'ya bil haqq Khuzaimah dan Sabit kamar yadda hadisin ke cikin musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal da musnad da musnad ibn Abi Shayba ya bada labari cewa Khuzaima din yayi mafarki yayi mafarki yaga yana sujuda akan goshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace annahu sajada ala jabhatihi nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah yayi sujuda akan goshin sa fataja'alahu wa qala sai annabi yace mishi saddiq ru'yaka so ka gaskata mafarkin ka fasajada ala jabhati sai zo yayi sujuda akan goshin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya kuma wannan mafarkai a mutum yana iya gani da kansa kuma yana iya gane masa wani makusanci kaman da ko miji ko mata ko jika ko dalibi ko abokin kasuwanci ko classmate suna iya su gane mutum wani mafarki su bashi labari ko kuma a gane mishi sai zama ba da shi zai faru ba da wani shi zai faru kamar yadda ya tabbata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sharhus sunna zalla yin farkin ya ga Abu Jahal na mishi mubaya ashe kuma ba shine zai mubaya ba sai da dan sa Ikrima yayi mubaya sai Annabi ya ce hadha huwa wannan shine haka aka yi mafarkin ma Usayd ibn al-As cewa zai an ganshi ya zama sarkin Makka sai zama ba shi bane ashe dan shi ne mai suna Attab ibn Usayd shine ya zama sarkin Makka din wannan yana iya faruwa wallahu ta'ala alam to amma abin da nake so na faɗi a ƙarshe shine yana da kyau mu sani cewa waɗannan fa abubuwan suna canzawa da gurgurdan mutane da zamani da gurgurdan himmar su da addinin su da kulawar su da ibadar Allah da gaskiyar su da yadda suke rayuwa duk waɗannan suna iya canzawa don haka in sun canza za a canza fassara ba dole bane wannan fassara su zama koyaushe haka suke shi yasa zaka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wani mafarki sahabban shi kuma sun fassara da wani abu kamar misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara an kasance ana fassara dabino da addini da zuma kuma da addini daga baya kuma ana fassara su da karatun alqur'ani da ilimi da abubuwa makamantan haka daga baya kuma da mutane suka zama himmar su tayi karanci game da addini sai zama in mutum ya ga wannan abubuwan zai ya fassara ne su da samun duniya da samun abubuwa na duniya ba kuma abubuwa na addini kai tsaye ba saboda mutane a baya-baya ba su damu da addini din ba zamu saurara anan sai Allah ya hada mu a darasi na gaba insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah